إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامنا قيسوا تأدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a wannan yammaci na Alhamis 17 ga watan Dhulqa'ada hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake dadai da 16 ga watan 6 shekara ta 2022 wannan ita ce halka ta 60 karatu da muke a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Ando Aliyu a unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi a halkar da ta gabata in ba a mance ba mun kammala bayani dangane da rawa da Sayyidina Umar ya taka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da muka shiga wanda ke biye mu wannan babi shine wani irin matsayi Sayyidina Umar ya taka a jagorancin Sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba daya matakai da matsayi da gudumawa da rawa da ya taka a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar to abu na farko da muka shiga muka fara bayani kansa shine lokacin zaben Abubakar din nan ma akwai matsaya da Sayyidina Umar ya taka wanda ya cin mata kuma sunansa ya fito bororo sannan kuma ya taka rawar gani wajen zaben Sayyidina Abubakar a matsayin jagora mun fara wannan karatu a wannan gaba sai lokaci ya cin mana yake cewa aqiba wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ijtama'atil ansaru ila sa'd bin ubadata fi saqifati bani sa'ida faqalu minna amirun wa minkum amir bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam al ansar mutanen madina sai suka hadu akan Sa'ad bin Ubada ma'ana suka hadu da zimmar su zabi Sa'ad bin Ubada a matsayin jagora na al'umman musulmi wanda zai maye gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani guri da ake kiransa Saqifatu Bani Sa'ida guri ne da suke haduwa su tattauna akan abin da ya shafe su ko kuma su huta ko su yi meeting a tsakanin su mutan Madina Sa'ad bin Ubada in ba a mance ba mun yi takaitaccen bayani kansa takaitaccen tarihin sa cewa yana cikin zarata na mutanen Madina al-Ansar yana cikin jagorori yana cikin masu fada aji da musulunci kuma yazo sai zama cikin na gaba gaba na farko farko wajen karban musulunci din in ba a mance ba mun yi bayani cewa haduwa da aka yi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a Mina gurin jifa inda suka masa mubaya'a wacce aka kira ta da bai'atul aqaba as-thaniya sun yi mubaya'a wa annabi sun karbi musulunci a matsayin su na wakilai na mutan Madina tunda wanda suka hadu da Annabi mutun 80 da wani abu ne wanda kuma suka shiga musulunci cikin mutan Madina daruruka ne to kaga waɗannan a matsayin wakilan su ne wanda suka je suka yi meeting da Annabi a gurin Jifa Jamarat suka tattauna da Annabi suka ba Annabi garanti da tabbacin in ya koma gare su za su kula da shi za su ba shi kariya kamar yadda za su kula da iyalansu su ba su kariya haka za su kula da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Sa'ad bin Ubada yana cikin wanda suka je suka zauna suka tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani daga cikin falalarsa ya halarci yakin Badar sannan mun yi bayani cewa yana da kyauta sosai mutum ne mai sake hannu shugaba ne cikin mutan Madina wanda suke sauraron maganarsa daga cikin nagartarsa da malamai suke ambatawa ƙarƙashin tarihinsa wanda ana la'akari da wannan a matsayin falalarsa abin da ya faru a Khandaq mun san yakin Khandaq yaki ne da mutanen Makka suka hada kawunansu da sauran kabilu na Larabawa da kuma Yahudawan Khaybara akan su zo su murkushe Annabi da shi da sahabbansa a Madina kusan suka taho mutum 10,000 Annabi kuma cikin ƙwaryar Madina da shi da sahabbansa mazan su da matan su duka basu kai mutum 5,000 ba kaga sun ninka su to Annabi sun toni rami karkashin shawarin Salmanul Farisi wanda ramin aka kira shi da Khandaq shi yasa aka kira yakin da Ghazwatu Khandaq to a wannan yaki ɗaya daga cikin wakilai na mutan Makka Quraishawa Uyainatu bin Hisn sai zo da zimmar a yarjejeniya tsakanin mutan Makka da Annabi yarjejeniyar kuwa da za a yi tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne in Annabi ya yadda a ba su dabinon garin Madina gaba ɗaya in aka ba su sai su tarkata yanasu duka rundunar da suka taho da su su koma Makka sun fasa yakin amma da wannan sharadi a ba su dabinon Madina gaba ɗaya to shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ai shi ma bako ne a Madina da shi da sauran muhajiruna mutan Makka duk baki ne ai mutan Madina su suka tarbe su suka ba su gun zama kaga kenan Annabi ba shi da iko ya yanke wannan hukunci sai ya shawarci mutanen Madina to wannan al'amari da mutan Makka suka bijiro wa Annabi ƙarƙashin jagorancin Uyayna bin Hisn sai Annabi ya shawarci Sa'ad bin Ubada wannan da muke magana kansa mun ce ai yana cikin jagororin mutan Madina ya shawarce shi da Sa'ad bin Mu'ab waɗannan mutane guda biyu ana la'akari da su kuma ana ganin su madaukaka ne cikin mutanen Madina Annabi sai yake shawartar su amma shi wancan da yazo Annabi ya ce masa yayi hakuri za a bashi thuluth shine 1/3 maimakon a bashi dabinan Madina gaba ɗaya hakuri su karbi 1/3 su juya yace shi bai yadda ba 1/3 ya kasa akalla a ya daga wa Annabi kafa Annabi ya ba su 1/2 na dabinon Madina in Annabi ya yadda zai ba su 1/2 to za su tarkata rundunar su koma su fasa yakan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa to a wata riwaya kuma na wasu malamai na tarihi suka ce a wannan fa ba ra'ayin mutan Makkan bane gaba daya shi wannan Uyayna bin Hisn jagora ne na wata kabila cikin kabilin da suka hada kansu suka zo yakan Annabi a Madina ita ce kabilar Ghatfan to yanzu Annabi sai ya nufaci ya tattauna da shi ya ba su wani abu na Madina sai su janye su tafi kaga sun rage mutan Makka karfi sun rage musu adadi tunda adadin yana da yawa Ghatfan su ma adadi ne mai yawa wanda suka jonu da mutan Makka to Annabi idan ya tattauna da shugabansu ya amince sai ya janye tawagarsa kabilar Ghatfan sai su bar Madina kaga in sun bar Madina sun rage wa Quraishawa karfi sun rage musu adadi kuma wannan riwayar tafi inganci su kan ai wadancan ba sa bukatan a ba su komai kawai sun zo ne su murkushe annabi da shi da sahabbansa saboda suna ga annabi barazana ne gare su barazana ne a tattalin arzikin su sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam barazana ne a kimar su da darajar su da haibar su da kwarjinin su da suke da ita a idan larabawa to yanzu suna so in sun gama da annabi shikenan wannan zai kara daukaka kwarjinin su da haibar su da matsayin su a idan larabawa sannan kuma barazana da hanyar su ta kasuwanci ke fuskanta da gamawa da annabi za su kauda wannan barazana za su kubuta daga wannan barazana din to shine annabi da ya tattauna da jagora na kabilar Gatufan saboda ya janye tawagarsa ya janye rundunarsa su bar cikin dandazon Quraishawan Makka Uyayna bin Husain akan zai bashi wani sashe na dabinan Madina sai annabi ya ce yayi hakuri zai bashi 1/3 shi kuma ya ce bai yadda ba sai 1/2 to shine annabi sai ya aika waɗannan mutane guda biyu da na ambata wanda jagorori ne a cikin Madina Sa'ad bin Ubada da kuma Sa'ad bin Mu'adh dukan su jagorori ne a cikin mutan Madina yana shawartar su menene ra'ayin su dangane da ya bada 1/2 ma Uyayna bin Husain ya janye tawagarsa ya janye rundunarsa ɗan kabilarsa kabilar Gatufan su koma su bar Quraishawa kun ga an rage musu kaimi an rage musu karfi an rage musu adadi sai annabi yake shawartar waɗannan mutane guda biyu Sa'ad bin Ubada shi mun ce ya fito daga kabilar Khazraj Sa'ad bin Mu'adh ya fito daga kabilar Aus to shi Sa'ad bin Mu'adh kabilar Aus suna jin maganarsa shine kaman wakilin su shi kuma Sa'ad bin Ubada kabilar Khazraj suna jin maganarsa shine kaman wakilin su ko jagorarsu to annabi sai yake shawartar mutan Madina amma ta bangaren waɗannan mutane guda biyu dube da cewa su kaman jagorori ne wakilai ne na sauran mutanen Madina annabi sai ya shawarce su amsar da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah wannan al'amari da kake bijiro mana da shi in har wahayi ne Allah ya maka umurni ne Allah subhanahu wataala baka ba mu da ta cewa mu za mu sallama wa umurni da Allah madaukakin sarki ya maka haka sahabban annabi suke indai aka ce wannan umurni ne na Allah subhanahu wataala to ba sa ta baba ba sa da'in ja 100% suke mika wuya ko yayi daidai da ra'ayin su ko bai daidai ba shine Allah ya yabe su ya jinjina musu cikin alqur'ani innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ba sa tunani me zai je yanzu ba sa tsayawa su yi nazari su ga a'a su karba ne ko kar su karba 100% suke runguma umurnin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya yarda da su ya jinjina musu ya yabe su a guri ba ɗaya ba ba biyu ba cikin alqur'ani to sai suke cewa annabi ya rasulullah wannan in umurni ne na Allah ba mu da ja'inja ba mu da tababa ba mu da tacewa ba mu da wani nazari ba mu da wani ra'ayi ka aiwatar da shi kawai amma in ba umurni bane tunani ne kai kuma kake shawartar mu kake so ka ji menene ra'ayin mu akai to mu fa ra'ayin mu ya rasulullah kar mu ba su komai sai takobi an gane bayanin yanzu annabi zai shawari da su gurgurdan yarjejeniya da suka yi da wancan mutumi wanda zai bashi rabin dabi 1/3 dabinan Madina ya ki sai dai annabi ya bashi 1/2 ya bashi rabi kenan to da ya shawarce su su kuma 1/3 ma ba su da ra'ayinsa ai kar mu ba su komai ya rasulullah sai takobi in ji su suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu a'a ba umurta ta akai ba lam umar bi shay ya ce ba umurce ni da komai ba walau umirtu bi shay'in ma shawartu kuma da an umurce ni da wani abu in aiwatar da wani abu ai da ba zan zo ina neman shawarin ku ba inna ma huwa ra'ayun a'riduhu alaykuma kawai ra'ayi ne nake bijiro da shi gare ku in ga ku menene tunaninku menene fahimtarku me ra'ayinku akai sai suka ce wallahi ya rasulullah ma tami'u bi zalika minna qattu fil jahiliyyati fa kayfa al yawm suka ce mun rantse da Allah manzon Allah a jahiliya ma ba mu sake musu ba ballantana yanzu da muke cikin musulunci muna ga muna da kima muna da izza muna da daukaka suka ce rasulullah ba mu da wannan ra'ayi kar a ba su sai takobi in za su tafi su tafi in ba su tafi ba mu fidda takobin mu annabi sai ya ji dadin wannan shawari nasu sai musu kyakkyawan addu'a ya musu kyakkyawan addu'a wannan ana lissafa shi cikin falalan wannan sahabi sa'ad bin ubada saboda addu'an da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya musu to annabi sai ya koma gurin uyayna bin husain mai cewa shi bai yadda a bashi 1/3 ba sai dai a bashi 1/2 annabi sai ya ce ku koma babu wani abu da zamu baku sai takobi kaga da yana ya cije ya tsaye cewa sai dai a bashi 1/3 to yanzu kuma ra'ayi ya canja annabi ya daga sautinsa ya gaya masa wannan wannan sahabi sa'ad bin ubada yana da matakai ko matsayi da ya taka masu tarin yawa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai nagarta kwarai da gaske shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita fathu makka shine yake rike da tutan musulmai mun san annabi duk sanda zai fita yaki yana rike tuta wani lokaci zai rike tutocin guda biyu ɗaya na mutanen Madina al-Ansar ɗaya na mutan Makka al-Muhajiruna wani lokaci kuma za a rike babbar tuta na musulmai gaba ɗaya sai kuma a samu kananun tuta ɗaya na mutan Makka ɗaya na mutan Madina wani lokaci kuma da tuta ɗaya zai fita to ya fita fathu Makka da tuta guda sai bayar da ita hannun Sa'ad bin Ubada wannan da muke magana a kansa shine yake rike da tutan lokacin da aka fita to a wannan a daidai wannan lokaci kamar yadda bayani ya gabata a baya Abu Sufyan Allah masa gamdakatar ya karbi musulunci to yana cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tafi an kusa shiga makka sa'ad bin ubada ya juya ya gadan dazo ya juya baya ya ga tarin adadin rundunar da annabi ke tafa da su annabi tunda yake fita yaki bai taba fita da runduna irin wannan da ya fita da ita a fathu makka ba yawanci zaka ji yakin annabi musamman kaga kaman badar ma 300 da yan kai yan sha wani abu kaga an zo ya fita sulhul hudaybiya mutun 1400 haka dai zaka ji ko 1000 kaza wanda bai kai 5 ba ma ko 1000 kaza wanda ya dara 5 da kada amma fathu makka ya fita da mutun 10,000 Sa'ad bin Ubada ya juya ba ya ga dandazo ya ga adadi ya juya dama gare shi ya juya hagu gare shi ya kalli gabansa ya ce kai yau za a gama da makka yau za a gama da Qurayshawa ba su ba labarinsu to Abu Sufyan kwarar sai a kunnensa wannan sai ya daga wa Abu Sufyan hankali saboda shi ai ba Qurayshi ne mun san wanda musulunci yayi tasiri a cikin zukatansu hatta Qurayshawa ba sa fifita kabila akan addini to amma shi Abu Sufyan ai a lokacin ya musulunta kaga har yanzu akwai sauran burbudin kafirci a tare da shi ma'ana tunda hadisu ahadin nabil islam ba za a rasa wasu abubuwa da suke tare da shi wanda musulunci baya son su ba to wannan sai da kizuciyan Abu Sufyan da yaji ana cewa yau za a gama da Quraysh ba Quraysh yau ba ita ba labarinta inji Sa'ad bin Ubada shine sai Abu Sufyan ya je koka annabi yace ashe zaka gama yau da mutananka zaka gama da qaumuk mutananka tunda annabi ai ba Quraishi sai annabi yace masa a'a ba haka bane yace to ai Sa'ad bin Ubada ne yake cewa za a gama da Qurayshawa sai annabi yace a maganar da yayi ba daidai bace sai yasa aka karbe tuta a hannun Sa'ad bin Ubada yace ba wa dansa to shine sai tutar ta koma hannun dan Sa'ad bin Ubada Allah yarda da shi wannan sahabi ya rasu zamanin khalifancin Abubakar a wata riwayar ta malaman tarihi shekara ta 13 bayan an zabi Abubakar da shekara 2 Allah ya masa rasuwa su kuma suka ce a ya kai zamanin Sayyidina Umar ya rasu a kasar Sham an same shi a gurin wankan sa a mace a yashi a mace ba a san dalilin mutuwarsa ba shekara ta 14 ko kuma ta 15 to mutan Madina kamar yadda muke bayani bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun hadu kan Sa'ad bin Ubada da muka dan yi takaitaccen tarjumarsa yanzu sun hadu kansa za su zabe shi su ayyana shi a matsayin jagora na al'umma musulmi wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faƙalu minna amirun wa minkum amir. To me yasa suka faɗi wannan maganar? Minna amirun fa minkum wa minkum amir. Abin da yasa suka faɗi wannan magana, menene ma ma'anan minna amirun wa minkum amir? Ma'anan minna amirun wa minkum amir, daga cikinmu akwai jagora, akwai shugaba, mu mutan Madina, kuma daga cikinku mutan Makka akwai. To ya akai suka faɗi wannan maganar? Ka kenan riwayar kamar an takaita ta, ba a kawo mana ita a kammalanta ba. Lokacin da suka haɗu kan suka, ai sun haɗu ne su zaɓi wa? Su zaɓi Sa'ad bin Ubada a matsayin jagora na al'umma musulmi. In sun zaɓe shi kuma kowa zai zama ƙarƙashinsa. To ashe ta ɗaya ɓangaren kuma, kamar yadda muka yi ishara a halkanmu da ta gabata, ta ɗaya ɓangaren kuma mutan Makka su ma sun yi irin wannan haɗuwar amma a masallacin annabi. Ka kenan yanzu an samu haɗuwa guda biyu mabambanta, kuma a lokaci guda, sannan kuma manufa guda. Amma kuma mutanen da za a zaɓa daban-daban. Su can mutan Madina a Saqifatu Bani Sa'ida suna da zimmar su zaɓi Sa'ad bin Ubada ya mai gurbin annabi. Nan kuma mutan Makka sun haɗu a masallacin annabi da zimmar su zaɓi wanda suke ga fi cancanta a cikinsu ya mai gurbin annabi. Ka kenan akwai ƙalubale. Saboda in mutan Makka sun zaɓa, mutan Madina sun zaɓa, za a wayi gari ana da shugabanni guda biyu. Nan kuma ba za a samu daidaito ba. Saboda wannan shugaban zai ce a yi kaza, wancan ya ce a shi ba kazan yake so ba, kishi yasa yake so a yi. Ka dole ne a samu shugaba ɗaya ta yanda za ana tafiya da yawu guda, da harshe guda, da sauti guda. To shine labari ya iske mutan Makka cewa irin taron nan da kuke fa a masallacin annabi, ga can mutan Madina su ma suna kwatankwacin sa a Saqifatu Bani Sa'ida. Umar ya ce ba mu ga ta zama ba, mu je mu haɗu da su. Shine suka fita suka je suka same su. Da suka same su, kamar yadda bayani zai zo a nan gaba, sai suka nuna musu cewar ai jagoranci ba cikinsu ya kamata ba. Shine a nan gurin ya ce fa zahaba ilaihim Abu Bakr wa Umar ibn al-Khattab wa Abu Ubaidata ibn al-Jarrah. Sai waɗannan mutane da wasu tare da su suka tafi gurin mutanen Madina, suka je suka zauna da su a Saqifatu Bani Sa'ida. Fa zahaba Umar yatakallam, da suka isa sai Umar ya miƙe yana so yayi magana, yana so ya bijiro da bayanai da shawarwarinsa. Dama ya ce a cikin ransa ya tsara maganganu, ya shirya su ta yanda in an je zai fito da su daki-daki dalla-dalla. Kuma yana da garantin insha Allahu mutanen za su gamsu da bayanansa. To ya tashi zai fara magana, fa askatahu Abu Bakar. Sai Abu Bakar ya ce a yi haƙuri, yi shiru, koma ka zauna. Abu Bakar ya hana shi ya yi magana. Wa kana Umaru ya ƙulu, Sayyidina Umar Allah da shi ya kasance yana cewa wallahi ma aradtu bidhalika illa anni kad hayatu kalaman kad a'jabani khashitu alla yablughahu Abu Bakar. Yace ba komai yasa nayi farat na tashi ba, nayi shirin zan fara magana, face ni na shirya maganganu cikin zuciyata, na tsara su wanda sun burge ni, sun ƙatar da ni, kuma ina ga in na fito da su insha Allahu za su gamsar, wanda bana tsammani Abu Bakar zai fito da su. To anan Abu Bakar sai ya hana shi ya tashi. Abu Bakar shi sai ya tashi ya ce thumma takallama Abu Bakar. Abu Bakar sai ya tashi ya yi ta bayanai, bayan ya yi godiya wa Allah, ya yi yabo wa Allah da jinjina wa Allah, ya yi salati wa annabi, sai fara bayanai. Umar ya ce fatakallama ablaghan nasi, ya ce kai Abu Bakar wato Allah ya bashi basira da fasaha, mutum ne wanda cikin mutane ba wanda ya kai shi balaga, ba wanda ya kai shi fasaha da zalaka na harshe. Shi da ya ji tsoro kar Sayyidina Abu Bakar ya yi magana a samu akasi, sai ya tsara maganganun da zai tashi ya yi a gurin, saboda ya kawo halli, ya kawo warwaran matsaloli. Ya ce amma cikin ikon Allah Sayyidina Abu Bakar da ya tashi ya yi magana, sai fahimci cewa Allah ya bashi baiwa ta magana, Allah ya bashi basira, Allah ya bashi fasaha, Allah ya bashi balaga da dalaka da zalaka ta harshe. Shi ne yace fatakallama ablaghan nas, wato mutum mai mafi fasaha da balagan mutane, sai tashi yayi magana. فقال في كلامه cikin maganganun sayyidina abubakar sai yace nahanul umara'u wa antumul wuzara'u anan ne zamu zo bayanin minna amirun wa minkum amir ai ba mu yi bayanin sa ba to yana zuwa nan gaba kaman an gabatar da shi ne a wannan riwaya da ya kamata ya zo ne nan gaba ai fadin minna amirun wa minkum amir sai da aka yi ta samun tattaunawa tsakanin bangarorin guda biyu wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza to shine daga ƙarshe wani mai ra'ayi yake gaga ra'ayi da zai kawo matsaya shine a cikin mu a zabi shugaba kuma a cikin ku a zabi shugaba wannan nan gaba ne zai zo to sayyidina abubakar ya tashi yayi bayanai waɗanda suke gamsassu a riwayar ibnu abbas sayyidina umar yace maganganun da abubakar yayi abun mamaki duk abubuwan da na tsara cikin zuciyata nake so na faɗi duk sai da ya faɗe su kai har ma ya ƙara wasu ma wanda ban tsara zan faɗa ba ya ƙara fito da su kenan Allah ya yi wa sayyidina abubakar baiwa ya bashi basira da kuma ilimi da zurfin tunani da hangen nesa gashi dai ba wai shiga cikin zuciyar Umar yayi ba sannan ba tattaunawa suka yi da Umar ba amma duk maganganun da Umar ya tsara yake so yayi a wannan guri na Saqifatu Bani Sa'ida duk Abubakar sai da ya fito da su sannan kuma ya ƙara wani ma wanda Umar din bai tsara zai bayani a gun ba sayyidina Abubakar Allah ya dade shi duka ya fito da waɗannan maganganu yace Sayyidina Abubakar yake ce musu nahanul umara'u wa antumul wuzara mu mu ne shugabanni ma'ana shugabanni cikin mu mu mutan makka cikin quraishawa ake zaba wa antumul wuzara ku kuma a cikin ku ake zaban wazirai ma'ana cikin ku za a zabi masu bada shawari amma in jagoranci ne a cikin quraishawa ake zaba cikin mutan makka wannan shine bayanin da Sayyidina Abubakar yayi فقال حباب بن المنذر sai ɗaya daga cikin mutan Madina wancan minna amir wa minkum amir din shi yayi wannan magana muna fahimtan bayanin sai wani daga cikin mutan Madina da ake ce masa Hubab bin al-Munzir sai miƙe bayan sayyidina Abubakar yayi jawabai sosai gamsassu akan cewa ai in an tashi zaben shugaba ana zaba ne cikin mutan Makka ba cikin mutan Madina ba su mutan Madina suna a matsayin masu ba da shawari ne bayan ya kammala bayanansa ya zauna sai Hubab bin al-Munzir ɗaya daga cikin mutan Madina shi kuma sai ya miƙe shi ma zai maida me zai maida martani wannan Hubab bin al-Munzir ya fito kabila ɗaya daga Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Ubada muka ce wacce ce kabilarsa kabilar Khazraj ko to shi ma wannan Hubab bin al-Munzir daga kabilar Khazraj ya fito kuma shi ma ya halarci yakin Badar kaga dai duka waɗannan sahabban ba lagalaga bane saboda sahabin da ya halarci yakin Badar yana da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala ana ce masa durra'i shi wannan Hubab bin al-Munzir wato suna masa laƙabi da durra'i ma'ana ma'abocin ra'ayi me yasa suke masa wannan laƙabin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Badar da ya isa Badar sai je gurin wani ruwa inda ruwa ya taru ya kwanta Annabi sai je na kokarin yada sansani a gurin can kasan Badar sai Hubab bin al-Munzir yace ya manzon Allah wannan gurin da ka sauka shin wahayi aka maka ka sauka ko kuma dabara ce ta yaki yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce a'a ba wahayi aka mun ba dabara ce ta yaki sai ya ce to ya rasulullah in dai ba wahayi aka maka ba ina da ra'ayi kishi yau wannan saboda zaman mu a nan gurin ba zai haifar mana da da mai ido ba sai Annabi ya ce to kawo ra'ayinka ya ce abin da nake gani ya rasulullah duk inda ake tsammani za a iya samu ruwa a bi a toshe shi sai a bar guri ɗaya in muka bar guri ɗaya sai mu je mu yada sansani a gurin ta yanda za mu samu ruwan da za mu sha su kuma abokan gabanmu in sun iso su rasa ruwan sha Annabi ya ce eh to ka zo da ra'ayi mai kyau to shi ne ake ce masa zurra'i shi wannan sahabi Annabi ya ce ka ba da shawari mai kyau duk ya kukuwan da Annabi ya fita wannan sahabi Hubab bin al-Munzir ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shine sai ya mike bayan sayyidina Abubakar ya gama jawabai nan da nan shi ma sai ya mike. Da ya mike me yace? Sai yace la wallahi la naf'alu minna amirun wa minkum amir. Kun ji bayanin inda ya fito. Bayan sayyidina Abubakar ya gama bayani cewa cikin mutan Makka ya kamata a samu jagora, cikin mutan Madina su ya kamata su zamanto mashawarta ne, masu ba da shawari. Sai shi Hubab bin al-Mundhir sai ya mike, sai ya ce la wallahi, ya ce a ba mu yadda da wannan ra'ayin ba. Kenan baya tare da jawaban sayyidina Abubakar, da yadda a ce a cikin mutan Makka za a samu jagora ba. Sai ya ce amma ga shawari. Yace minna amirun wa minkum amir. Abin da yafi kamata a yi shi ne cikin mu a zabi shugaba, kuma cikin ku a zabi shugaba. Ka kaman yana ga an raba gardama, kowa an bashi rabonsa. Cikin mutan Makka an basu rabonsu, cikin mutan Madina su ma an basu rabonsu. To me yasa mutanen Madina suke da wannan tunani na cewa ya kamata a ce su ma an samu jagora a cikin su? Malamai sun ambaci ra'ayoyi guda biyu. Wato abinda zai fito maka da nagartan malamai magabata, sukan kyautata zato wa sahabban annabi saboda yanda suka rayu da annabi, suka samu nagartaccen tarbiya gurin annabi. Ka san ko shakka babu, annabi ya iya tarbiya, kuma duk wanda zai zauna da annabi dole ɗabi'unsa za su burge ka. Duk wanda zai rayu da annabi dole za ka same shi da ƙarfin imani. Duk wanda zai rayu da annabi dole za ka same shi da taƙawa, da yin abu don Allah, da neman yardan Allah. To kuma haka sahabban annabi suke. Shi yasa malamai ba sa wasa a kansu, sannan in abu ya faru sukan yi ƙoƙarin sama musu mafita, kuma su kyautata musu zato, saboda tarbiyya ne na annabi. Rayuwa suka yi da annabi, suka koyi tarbiyya gabansa, suka koyi karatu gabansa, ɗabi'u da mu'amaloli duka a gaban annabi suka koya. To shi yasa zai wahala ka samu kasashen abu daga gare su, zai wahala ka samu abin kyama daga gare su, zai wahala ka samu abin ki daga gare su, saboda sun samu tarbiyya a tush daga tushenta, sun samu tarbiyya daga ginshikinta. Tarbiya ta da su, imani ya da su a cikin zukatansu. Malamai sai suka ce wannan magana da wannan sahabi ya yi, cewa cikin mutan Madina a samu jagora, cikin mutan Makka ma a samu jagora. Dalilin da ya sa ya yi wannan maganan, dama ɗabi'a ce ta Larabawa, kamar yadda aka sani gabanin zuwan Musulunci. Kowace ƙabila tana da jagora, haka suke rayuwa. Yanzu idan ka ɗauki ƙabilar Gatsan za ka ga da jagorarsu, ɗazu ba mun yi bayani ba cewa annabi yana tattaunawa da jagoran ƙabilar Gatsan akan su janye su bar sauran Qurayshawa, saboda su rage musu ƙaimi, su rage musu kai, su rage musu ƙarfi, sannan kuma su rage musu adadi. To haka Larabawa suke. Za ka samu ƙabila kaza tana da jagoranta, ka samu ƙabila kaza tana da jagoranta, haka suka tafi. Kowace ƙabila tana zuwa da jagoranta. To wannan tunani yana nan a zuciyarsu bai kau ba, sai suka ɗauka cewar yanzu mu da mutan Makka kaman ɓangarori ne guda biyu. To ai babu laifi idan an samu jagora cikin mutan Makka a matsayinta na ƙabila ta Qurayshawa, mu ma an samu jagora a cikinmu. Kaga abu ne wanda damatan sun taso a kansa, ɗabi'a ta Larabawa. To wannan sai zama bai bar tunaninsu ba. Alhali kuma yanzu bayan Musulunci ya zo, ya canja wannan ɗabi'a ta Larabawa, cewa cikin ƙabila kaza a samu jagora. Sai aka mai da Musulmai suka zama mai tsintsiya ɗaya, maɗaurinki ɗaya, sannan kuma an tashi shugaba ya zama ƙwaya ɗaya. Kenan su wannan tunanin bai bar zuciyarsu ba. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu da ya sa suka yi wannan magana, suna gani cewar ai annabi da ya zo ya zauna a Madina, Madina garinsu ne, annabi kuma ba ya shi. To yanzu tunda annabi ya tafi kuma su sune ƴan Madina, to ya kamata su za su riƙe garinsu kamar sun takura abin, suna ga Musuluncin iya Madina ne. Wannan na farko kenan a wannan gaban. Na biyu kuma sun zargi cewa mutan Makka za su koma Makka. Tun kafin annabi ya rasu sun samu wannan tunani a cikin zuciyarsu, saboda wasu abubuwa da suka ga sun faru. to sai suka yi tsammani bayan rasuwan annabi mutan makka za su tattare nasu nasu su koma garin makka to in ko har haka ne ya kamata a samu jagora cikin su to wannan sune hanzari da uzuri da aka ba ma waɗannan bayin Allah nagartattu mutanen Madina na bada wannan shawari cewa a samu shugaba a cikin su haka zalika kuma a samu shugaba a cikin mutanen makka to na martani sayyidina abubakar ya bayar faqala abubakar sai sayyidina abubakar yanzu kamar ana tattaunawa ne ana gane bayanin san a gaba farko sayyidina abubakar yayi bayani bayan ya kammala hubab bin al-munzir shi ma ya tashi ya mai da martani yace ba su yarda da bayanin sayyidina abubakar ba amma shi ga shawari yana ga a cikin mutanen makka a samu shugaba cikin mutanen madina ma a samu shugaba to sai sayyidina abubakar yace la wannan ra'ayin naka bai yi ba ba haka bane walakin al-umara'u wa antumul wuzara'u sai dai yanda al'amarin yake mu mu ne jagorori mu mutanen makka ku kuma ku ne wazirai masu ba da shawari me yasa sayyidina abubakar yayi wannan magana yanzu zai kawo dalili abubakar in yayi magana baya yin taibarta haka sai ya kawo dalili dalilin sa shine hum awsatul arabi daran wa a'rabuhum ahsaban wannan shine dalilin sayyidina abubakar me yasa yace jagorori a cikin mutan makka za a zaba yace saboda hum awsatul arabi dara saboda su mutan makka din larabawa ba wanda ya kai su kima da falala ta fuskan garin da suka fito ma'ana garin su yafi kowane gari falala shine hum awsatul arabi ai hum akhyarul arabi daran ai baladan ma'ana din larabawa babu wanda garin sa ya kai garin mutan makka falala ya kai garin mutan makka daraja kima da matsayi shine hum awsatul arabi daran kuma haka ne tun kafin zuwan musulunci mun san garin makka ana ganin sa gari ne mai girma saboda kasantuwar guraren aikin hajji a garin makka yake sannan ga dakin ka'aba a cikin garin makka yake kuma ana ganin girman garin makka mutun ne za a kashe masa mahaifinsa kafin zuwan musulunci wanda ya kashe masa mahaifin nasa ya zo ya shiga cikin garin makka yana ganin sa shi ma yana ganin sa ba zai taba shi ba zai tafa kwansa sai ya fita daga garin makka sai ya bi shi ya kashe shi ka kenan garin makka tun kafin zuwan musulunci yana da kima a idan larabawa yafi sauran garuruwa kima da daraja da matsayi to da musulunci kuma yazo sai ƙara wa garin makka daraja da kima da matsayi malamai sun lissafo mana falalan garin makka lissafi wanda yake mai tarin yawa idan muka ce zamu lissafo lokaci ba zai bamu dama ba akwai falala wanda yake mai tarin yawa na wannan gari wanda in mun dauko tun daga alqur'ani mu zo hadisi zamu yi ta samu ana ta bayyana mana falalan garin makka shine maganan abubakar hum awsatul arabi daran su suka fi falala ta fuskan gari mutanen makka sun fi falala ta fuskan gari cikin sauran larabawa gaba daya ai garin makka Allah ya rantsuwa da shi ba Allah subhanahu wataala ce wa hadhal baladil amin ba Allah ce la uqsimu bi hadhal balad ai wannan duk garin makka to Allah kuma in yayi rantsuwa da abu wannan na nuna kimar wannan abun da darajarsa da matsayinsa gurin Allah subhanahu wataala kenan garin makka yana da kima a gurin Allah tunda har Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da wannan gari na makka akwai falalarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin hadisi hadisin da aka samu daga Abu Shuraj Allah ya jaddada shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas garin makka da kuka gani Allah ne ya sa ta zama mai hurumi mai kima mai daraja ba mutane ne suka sanya ta ba sai annabi yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha daman bai halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba ya zubda jini a cikin garin makka inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana girman wannan gari na makka wala ya'dibu biha shajara sannan bai halatta ya sare bishiya cikin garin makka ba kaga wannan duk dan a fito mana da kimar wannan gari annabi yayi wannan bayani wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi sannan cikin alqur'ani Allah bayyana mana cewa duk wanda ya shiga garin makka ya zama amintacce wa man dakhalahu kana amina kaga wannan ya ishi wannan gari na makka falala daga cikin falalan wannan gari da nassoshi suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana idan an zo biyan bukata a fiskanci makka ko kuma ko a bata baya cikin hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya dade shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataitumul ghaita in kun zo biyan bukata fala tastaqbilul qiblata kar ku fiskanci alqibla alqibla kuma ina ne makka fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala bawlin kar ku fiskanci alqibla wajen bayan gari ko fitsari wala tastadbiruha kuma kar ku ba alqibla baya walakin sharriqu aw garribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma kaga mutan madina su da yake alqiblar su ba gabas bane mu yanzu nan yan Najeriya ai alqiblar mu gabas ne to amma mutan madina alqiblar su ba gabas bane kudu suke kallo in sun tashi za su yi sallah suna kallon kudu shi yasa sai annabi ya ce ku kalli gabas ko ku kalli yamma to kaga mu kuma anan sai a ce me a kalli kudu ko a kalli arewa to kaga wannan dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana girman wannan gari na makka kasantuwar ɗakin ka'aba na ciki sannan daga cikin falala da malamai suka ambata na wannan gari na makka an ce tana da sunaye masu tarin yawa wasu malamai sun lissafa sunaye kusan guda 100 sunan garin makka na da sunaye da sun kai 100 ko sun doshi 100 akwai littattafai da aka rubuta ta kanas saboda tarihin makka akwai al-azraqi ina jin ya rasu shekara na 250 yana da littafin da ya rubuta akan makka kawai sunan littafin akhbaru makka labaran makka kawai ya shafi makka to bayan shi ma akwai wanda yayi rubutu shi ma kawai akan garin makka shifaul gharam bi akhbaril baladil haram shifaul gharam bi akhbaril baladil haram shi ma akan garin makka kawai yayi wannan rubutun nasa taqiyuddin al-fasi shine yayi shifaul gharam bi akhbaril baladil haram shi ma duka ya shafi makka to a cikin littafinsa ne yake bayyana cewa malamai sun zayyano sunayen da garin makka ke da i kusan guda 100 kaga sunan da yafi shahara da muka fi sani shine makka kuma duk sunan galibin sunayen idan ka bibiye su zaka same su ko ka same su cikin alqur'ani Allah ya ambaci sunayen ko kuma ka samu cikin hadisi yanzu idan mun dauki sunan makka garin makka ai ambatansa yazo cikin alqur'ani ko wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka kaga Allah ya kirata da makka sannan Allah ya kirata da bakka ba mimun ba ba ba'u ne makon makka bakka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata kaga wannan suna ne cikin sunayen garin makka da Allah subhanahu wata'ala ya kirata da shi sannan daga cikin sunayen da Allah ya kira garin makka da shi akwai ummul qura wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawlaha kaga Allah ya kira garin makka da ummul qura sannan Allah ya kira garin makka da masjidul haram almasjidul haram subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu wataƙil wani ya ce almasjidul haram ana nufin masallacin haram to mu duba mu ga me Allah yake bayani anan da yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yayi tafiya da bawansa cikin dare daga masjidul haram zuwa masjidul aqsa to Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi da shi cikin dare daga Masjidul Haram zuwa Masjidul Aqsa shin a masallacin haramin Makka aka dauke shi a gidan Ummu Hani aka dauke shi Allah sai ya kira shi da Masjidul Haram kenan Makka ana kiranta da me Masjidul Haram, saboda Allah ya kira ta daga da Masjidul Haram. Da aka duba sai aka ga Annabi lokacin da aka yi wannan tafiyan da shi, da Allah ke ambato cikin Al-Qur'ani ba a cikin masallacin yake ba. Yana gidan Ummu Hani, Jibril yazo ya dauke shi daga gidan Ummu Hani, ya tafi da shi Baitul Maqdis, daga nan ya tashi da shi sama. Kuma Allah yake ba da labari, subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Sannan mu duba wancan ayar na cikin suratul baqara, da Allah ke maida martani wa mushrikan Makka lokacin da suke ta holo, suke ta yaya ta cewan annabi da shi da sahabbansa sun keta hurumin watanni, wata mai alfarma, saboda an zubda jini kuma an karbi dukiya a wata mai alfarma. To Allah da ya tashi sai mai da martani ta, in su sun yi wannan mai sauki, to ai kuna ku yafi muni. Yas'alunaka anish shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi, sai Allah ya ce mai wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi. An gane wa ikhraju ahlihi, da Allah ya ambaci masjidil haram sai ce wa ikhraju ahlihi, da fidda ɗan masjidul haram, ma'ana ɗan Makka daga garinsu. Ka yake nan daga cikin sunayen garin Makka akwai me? Akwai masjidul haram, akwai albaldatu. Allah ya kira garin Makka da albaldatu. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldata, haka ne? Sannan akwai albalad wa hadhal baladul amin, albaladul amin. Akwai kuma la uqsimu bi hadhal balad, malamai suka ce albaladul amin shi ma sunan garin Makka. Allah ya ce wa hadhal baladul amin, sannan kuma albalad shi ma sunan garin Makka ne. Allah ya ce la uqsimu bi hadhal balad. To wannan falala ne na wannan gari na Makka da malamai suka ambata. Shi yasa sayyidina Abubakar anan yace hum awsatul arabi daran, su larabawa dil, su larabawan Makka dil dokacin larabawa, ba wanda ya kai su falalan falala ta fiskan garin da suka fito. Kenan su sun fi kowa falala ta fiskan gari, garin su yafi garin kowane Balarabe falala, garin mutan Makka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka masa umurni ya hijira daga Makka ya koma Madina, ai ya fita sai tsaya ya kalli Makka, me yace? Yace ke garin Makka duk garuruwan duniya ba garin da nake so kamar ki, ba dan mutanen ki sun fidda ni daga cikin ki ba, da ba zan fita daga cikin ki ba. Malamai suka ce soyayyar da Annabi ke yi wa garin Makka ya nuna falalan wannan gari na Makka. To shine maganar sayyidina Abubakar anan gurin da yace hum awsatul arabi daran, su larabawa ta fiskan gari, larabawan Quraishawa mutan Makka ta fiskan garin da suka fito ba garin wanda ya kai su falala cikin larabawa, ma'ana sun fi kowa cikin larabawa falalan gari. Gari to tunda ku sun fi kowa cikin larabawa falalan gari, ka kenan a cikin su ya kamata a zabi jagora. Yanzu me zamu, wace natija ya kamata mu fita da ita anan? A ka'ida ta addinin musulunci, in za a zabi jagora ana duba wanda ya fi falala ne. To shi yasa yanzu fafutuka da ake ta yi a samar da jagora wanda zai mai gurbin Annabi, ana so a duba cancanta ta yaya zai zama, kuma ya cancanta ya zama ya fi kowa falala. Shi yasa ya ce hum awsatul arabi dara wa arabahum ahsaba. Sannan kuma ta ɓangaren ƙabila, su mutan Makka ba ƙabilar da ta kai tasu girma da daraja da ɗaukaka da matsayi da ƙima. Ƙabilar Ƙurayshawa takanas Allah ya zaɓe ta, zaɓi ne na musamman, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi wanda yake ingantacce, cewa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi Kinana a cikin ‘ya’yan Adnan sai fifita shi, ma’ana yanzu ƙabilar Kinana tana da fifiko cikin sauran ƙabilu da suke dangantuwa zuwa ga Adnan. Adnan kakan Annabi na 20 ne. To duk ƙabilun da suke dangantuwa zuwa ga Adnan, Allah ya zaɓi Kinana, Kinana kuma yana cikin jerin shi ma kakannin Annabi, sai Allah ya fifita shi kan sauran ƙabilu, ma'ana ya fifita ‘ya’yansa da jikokinsa, ya fifita su a kan ‘ya’ya da jikoki na sauran larabawa. Kenan yanzu Allah ya zaɓi ƙabilar Kinana. Sannan a cikin Kinana sai Allah ya zaɓi Quraysh, ‘ya’yan Quraysh kenan, ma'ana Allah ya zaɓi Quraysh ƴaƴansa da jikokinsa sai fifita su kenan. Allah ya zabi kabilar Quraysh, ya fifita ta a cikin sauran kabilun da suke dangantuwa zuwa ga Kinana. A cikin Quraysh kuma sai Allah madaukakin sarki ya zabi Banu Hashim sai fifita su akan saura. A cikin Banu Hashim kuma sai Allah ya zabi Annabi sai fifita shi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga kenan kabilar Qurayshawa ba kabilar da ta kai su girma, saboda Allah ya girmama su ya daukaka su. Abu Sufyan, Allah ya yarda da shi, kafin ya musulunta, lokacin da yaje Sham da hajarsa ta kasuwanci da shi da tawagarsa, kusan ana cewa yana cikin tawagan mutum 30, da suka je Sham, sarkin Sham Hiraqal an yi gamdakatar daidai lokacin wasiƙa Annabi ta iso shi, Annabi yana kiran shi ya shiga musulunci. To sai ji labari cewa ai ga mutan Makka sun taho da hajarsu ta kasuwanci, wasiƙa Annabi kuma ta taho daga wancan area Hijaz, tunda Makka da Madina ai ana kiransu Hijaz. Sai ce to a kira masa su zo, zai musu tambayoyi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ga wasiƙa Annabi ta iso gare shi. Aka kira su suka zo. Abu Sufyan shine kaman jagora su. Suka zo suka tsaya gaban Hiraqal sarkin Sham. Sai ya ce zan muku tambayoyi akan wani, ya ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina so za ku bani amsa. Waye yafi kusa da shi a cikin ku? Sai Abu Sufyan ya ce ni nafi kusa da shi. Sai aka ce matso. Abu Sufyan ya matso. Daga cikin tambayoyin da Hiraqal ya masa, sai yake tambayansa yaya nasaba Annabi a cikinku. Sai Abu Sufyan ya ce huwa fina dhu nasabi, shi ya fito daga kabila wacce take mafi girma mafi daukaka, kabila Qurayshawa ke. To shine bayanin Sayyidina Abubakar anan cewa ai mutan Makka su suka fi cancanta su jagoranci saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, duk Larabawa babu wanda ya fito daga gurin da suka fito wanda yake mai daukaka, ma'ana ba wanda ya kai su daukakan guri. Su sun fito daga garin Makka, garin Makka kuma duk garuruwan duniya ba garin da ya kai shi daukaka. To kaga wannan dalili ne da ke nuna cewa cikinsu ya fi cancanta a samu jagora. Dalili na biyu, duk kabilun Laraba ba kabilar da ta kai kabilar su girma da daukaka da falala da matsayi. To kaga waɗannan dalilai guda biyu suna nuna cewar a cikinsu ya fi cancanta a zaɓi jagora. Kaya kenan bayanin da Sayyidina Abubakar yake so ya fito da shi a mahanga ta musulunci, in an tashi za a zaɓi shugaba, ana duba wanda ya fi matsayi, ya fi falala, falalan kuma a addini. To wannan jawabi da Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi ya yi, ya sa jikin da yawa daga cikinsu ya yi sanyi. Kenan watakil wasu daga cikinsu wannan din ya buya gare su, amma yanzu da Sayyidina Abubakar ya bayyana sai abun ya fito musu. Da tunanin da suke cewar ya cancanta cikin mutan Madina a samu jagoranci, watakil wannan abun ya buya gare su. Yanzu kuma da ya fito sai da yawansu sai suka yi shiru. To anan ne sai Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi, ya ce fa bayu Umara au Aba Ubaidata. To tunda kun yadda cewar cikin mutan Makka ya kamata a samu jagora, saboda dube da gurin da suka fito ya fi kowane guri falala, dube da kabilar da suka fito ta fi kowace kabila falala, to ina ba ku shawari ku zabi Umar, tunda Umar dan Makka ne kuma ba Quraishi, ko kuma ku zabi Abu Ubaida tunda shi ma dan Makka ne kuma ba Quraishi. To yanzu tambayar da za mu yi anan, duk da lokaci ya cin mana, me yasa Sayyidina Abubakar ya musu wannan ishara cewar su zaɓi Umar ko su zaɓi Abu Ubaida? Ina ga wannan amsar za mu jinkirta ta sai Allah ya kai mu halka ta gaba. Abubuwan da muka karanta wanda suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.